أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تفسر بلادي. لو رجل يدعني بها في دائرة نهايتي ونفع موسم كقومي بها إلى أسماء كنت بدائري وواقف نور أحصني بها والمنتمين إليه من جور الجاهلين ومكر اللاجئين وعيون الظالمين وطغيان الدواة المتربصين والشمال الأعضاء الطاغيين ومشر الخلائق أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barka mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tara barka, inda muke taruwa domin tunar da junanmu abin da zai amfane mu, duniyarmu da kuma lahirarmu. Karan ma ya jawo mana a yau talata 15 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka zuwa Madina 1442, wanda ya zo daidai da 29 ga watan 27 ga watan hudu miladiya 2021 miladiya. Karan ma ya jawo mana ayar tsayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa bashirin ladina fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara allati wuqudaha an-nasu wal hijara uiddat lilkafirin. Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗaya ne daga cikin ayoyin da muka karanta a jiya, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kalubalantar wa'inda ba musulmai ba, in suna ganin cewa wannan Qur'ani ba daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba, to su kawo kwatankwacin irin wannan Alqur'ani, su kawo irin wannan Alqur'ani. Shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhadaakum min duni Allahi in kuntum sadiqin. Fa'in lam taf'alu, idan har ba ku iya kawo irin wannan Alqur'anin ba, walan taf'alu, ba za ku iya taɓa kawo irin wannan Alqur'anin ba, yadda Alqur'ani yake da shi da fasaha da balaga naka, wanda har sai muka faɗa kada san da wata iko ra ɗaya yaron ka zai gane ko an muka ce misali, in ka ce alhamdulillah yaron ka zai ce a ba ba haka bane, sai dai ka ce alhamdu, wanda alhamdu nan haka nan za ka faɗa, daga nan har America kuwa ko daga nan har China haka nan za ka ce alhamdu alhamdu, sun nan ba ka cewa alhamdi alhamda a'a alhamdulillah lillahi na hada nan za ka ce ba ka ce lillah ko lillahu, ba wanda zai yi da wannan kana faɗa za a ce malam gyara mana wannan. To kawo irin wannan alqur'ani da yake cike da fasaha da balaga din sa, fa in lam tafal in ba za ku yi ba, in ba ku aika da ba, walan tafal Allah ya ce ba ku ba za ku taba yi aika da ba, shi da wannan ayan yake faɗa kullu ini tamatul jinsu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alquran la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira, da ce mutane tun daga na farkon su har na karshen da aljanan, kuma aljanan tun daga farko har na karshe za su taru a kan su iya produce din wani abu irin wannan da alquran. Allah subhanahu wa ta'ala yake ba za su iya ba, walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira, ko da ko sashi su zai zama to irin sashi, ko da ko sashi zai zama to yana taimakekeniya akan sashi. Tun daga wannan lokacin abin ya gagara. To amma an zo an samu wani ɗan ta'adda wanda shi yana ganin zai iya kawo irin alqur'ani, ana kira shi da suna Musailama al-Kazzab ko wanda shi Ibrahim al-Yazid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Musailama al-Kazzab hawala qawluhu shahida lahu. To a wannan lokacin cikin Larabawa sun gaba, sai shi Musailama ya yi da'awar cewa shi ma annabi, inda yi rawai na abubuwan da ake saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi ma wai ana saukar da shi, shi ma zai kawo irin alqur'ani. To da ga matakin farko ya ce wai da ka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam kara kaifa, alam kara kaifa fa ana rabbuka bi aqabil fi ko alam yana kaidahum fi sawdin, da ta gaya mai cewa yi yau an saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin wahayi, wanda ga abin da wahayin ya kunsa, Allah yana cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aqabil fil, sai ta au kun manta ne ma annabi ne, ai an saukar ai ma da ruwan Allah ya ai ko man da wada kana shi mutayama ba, ba yana cewa wai shi
kadiri bane shi ya tashi da dubi an ga da dubi ko kuma da ni ma Allah ne ya zabe ni ma na zama annabi ni ma da zo Allah ne ya aiko min da wata sura irin wannan Allah ta rafe ku Allah ku kafa ku da shi aka ji mutane ba wata yin ne na ya ce nawa alfinu malfinu wama adraka malfinu wai da kwadi da hudun kafirun wa qatuma tawil aku ani ka tsiri da shi mana wai alfilu madilu jiwa wa ya talaka kai ne ne jiwa kaga ni shi ne wai an tsara kai ba ra su ka jaba da shi irin kwatan kwatan da ke nan wai alfilu madilu wa ma adraka madilu alfilu madilu jiwa ne ya talaka kai ne jiwa alfilu madilu wa ma adraka madilu ne ya talaka kai wannan jiwan kuwa wai wannan dabba ce tana da inji ɗan mini tana da inji ɗan ƙarami sannan tana da wani dogon karko wani dogon abu a bakin ta shi yake ce ma zarar sai karko din wannan wani abu wata wanda yake da tsawon wannan wai tana da wani dogon abu a gaban ta da mai tsawo larabawa larabawa da suke rayuwa wannan lokacin sai ka hanya ko mu sai dama hanya kai kana magana ma kamar ba larabe ba kada ni ko Allah ya ji mana sannan daga baya ya zo ya yi magana ya ce wai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama inna a'tina kal kautsar shi ma sai ya ce wai ya yi shi ma saukar mai da irin wannan sura ita ma nan ya fara yin aukai wai yake cewa inna a'tina kal kautsar fa qad rabbika wa inna shani'ahu wal abtar to ya yi magana akan suratul kautsar inna a'tina kal kautsar ya ce wai shi ma Allah ya saukar mai da kace ai kan saukar mu da annabi kuma wani sura ba ga na annabi inna wa inna ka kaura fa sallu bi rabbika wal haq inna shani'a huwa al abtar isha iman saukar mu da hakika to wanne ne naka yace wai inna wa inna ka jawhar fa sallu bi rabbika wajahir kaga kudu to daga nan wurin larabawa suka ce ka menene alaƙar sallah da jauhari ko jauhari shi ne precious stone irin ma'adanan na fayyar duwatsun nan masu tsada masu daraja kamar irin su zinari su azurfa irin ababen nan dai na ƙasa wanda ake hako su masu daraja irin kamar su kwanja ake cewa ko kwanja ne kwaranja yawwa kwaranja wani dutse ne ake ci shi ko ake hako shi irin wa'annan su ne fa da wajen nan me ya haɗa me alaƙar sallah da wa'annan duwatsu daga nan da yau larabawa da yawa suka ce wannan da ya nuna cewa wannan mutumin bai da hankali har ko da suna cewa kai wai ba balarabe ba ne baka dan dalan na annabun nan ba inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar kai sanda kai suka in an yi babban sanda to sai a yanka rago ko a soke rago ne kai suna da alaka kai kuma ka ce babban li rabbika wajahir to wani irin abu ne wannan to daga nan dai ƙarya ta musaila ma ta kara bayyana ma duniya da baki da Allah subhanahu wa ta'ala mun su ba Allah ya yi mana ya san kara akwai wasu larabawa akwai wasu wadan Amerika shi ma ya ce wai tilla larabawa ba su iya san kawo irin Qur'ani ba to shi zai kawo wani irin Qur'ani din ko da bai zama to Qur'ani gaba ɗaya ba to zai yi kokari ya kawo sura ta Fatiha wanda za ta maye gulbin sura ta alhamdu da ke cikin alƙur'ani mai girma shi ma dai ya kawo na shiriri ta a gani ko mai san ganin wannan abin na shi wannan bature din da ya kawo na shi da shiriri ta ya duba tafsirin maulana shehu ibrahim ali rahimahullah allah ta'ala ya suna fiye da tafsir sai ga wannan shiriri ta da shi ma wannan bature yake kawowa wai yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin sai ya canza shi wai bismi rabbil aqwalir rahmanir rahim lakal ibada ai kaga abun ba dai hauka ga shi nan ka dai bi tafsirin maulana mushin ibrahim ya bari Allah ta'ala an za ka ga abubuwan da suka kawo nan ko wanda shi maulana mushin ibrahim ya kawo ma'anan wasu daga cikin yunkurin turawa ko wayanda ba musulmai ba na su iya samar da alqur'ani ko ko makamanciyan alqur'ani wanda ka karanta sai ga abun ya zama to shiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana fainan ta faru Allah ya ce idan ba ku aikata ba wannan ta faru kuma ba za ku ta aikata wa ba fatakun daran da shi aidan suke ji ko ku ji tsoron wutan nan da Allah subhanahu wataala ya tana jinta domin kafiri wanda mun faɗa a karatun mu na jiya cewa wuta ba a yi ta dan musulmi ba amma idan musulmi ya saba wa Allah subhanahu wataala to zai yi rakiya an gani ko zai yi rakiya zai raka kafiri zuwa gidan wuta za ta yi ganin kyau tun da rakiya ne zai yi kamar shekara miliyan 300 haka
inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un amma yayi mamaki akwai wanda zai wuce haka rakiya ne wannan zai rakiya to gurgurdan irin zulumin da ka aikata gurgurdan rakiyar da za ka yi ka taya su zama a gidan wuta in ka taya su zama a gidan wuta shi kenan lokacin ka yayi sai ka fita a matsayin rakiya ke amma ba dan musulmi ya kai gidan wuta amma in musulmi ya saba to tabbas zai yi raka wannan dan ka yayi zai zauna da su a gidan wuta ba a ce wa dan zaman daki ba ko diyarin da aka kawo ita a matsayin zaman daki shi kenan da zama za ta zama da matan ka haka ba da a akwai lokacin da zai yi haka nan za a tuna ita ko ba haka ba to su ma haka musulmai idan suka saba wa Allah subhanahu wataala za su yi zaman daki da kafirai gwargwadon laifin da mutum ya yi gwargwadon zaman wani zai yi shekara 2,500 ne wani zai yi shekara 50,000 ne a gidan wuta wani zai yi shekara kamar miliyan 300 wani zai yi shekara kamar miliyan 500 wani zai yi shekara kamar biliyan 1 zai mu fara akwai wani zai yi shekara kamar biliyan 30 haji ma ka dani akwai mai tiriyan goma a gidan wuta shi wannan mun faɗa jiya cewa shi wannan na da sauki ba wanda zai yi shekaru tiriyan goma shi na da sauki domin zai ta lissafawa akwai wani lokaci da zai zo zai fita daga gidan wutan to akwai wanda zai shiga gidan wutan ba zai taɓa fitowa ba har abada to kaga mai tiriyan goma an ana shi da sauki zai ta tunawa ko akwai wasu shekaru masu zuwa zan amma wannan ko zai zauna ne a gidan wuta har abadan abada abadan abada shi ne lokacin da ba shi da ƙarshe ba dan wa bar na gaya maka a cikin musulmai ba mamaki Allah ya tsare mu ba mamaki cikin wanda ka sani yana Allah yana azumi ba mamaki ya je ma maka ya je yake azumi ya yi menene duka yayi amma kuma zai shiga gidan wuta saboda laifin da musulmai ma wanda da cikin musu ke ganin shi ba komai ba wanda in ya shiga gidan wutan nan zai zauna a gidan wuta har abada ba shi laifi na farko wanda ke gane da irin wannan wanda ke sa mutum ya zauna a gidan wuta ya dare har abada ba ba wani yayi shi ya saba wa iyaye shi ya saba wa ma'aikansa ko ne baban ko maman ko jikarsu ya saba musu maza Allah ya ce ba zai taɓa shiga aljanna ba har abada la yadkhulul jannata aqul liwalidayhi in ji manzon Allah ba in ji ba naga dan waya ta rarana sai dai hakuri dan sai na ta rarana har zai gina maza Allah ya ce ba zai taɓa shiga aljanna ba mutumin da yake saba wa iyaye shi ko da yayi sallah ko da yayi azumi ko da yayi aikin hajji ko da yayi aikin lada masu tarin yawa saba wa wa'annan iyayen da yayi Allah ya ce na haramta maka shiga aljanna haka ba musulmai nawa ne suke ganin iyayen su a matsayin ba komai ba kai Allah ya yawa akwai wanda ga baban shi na mai magana yana wa baban tsawa haba baba baban bayan Allah ne yake karka ce wa baban ka ma kai wala ta kullahu ma uffin kalma ne mafi gajarta a larabci ba alifun fada alifun damma ku ba uskun uff Allah ne zaka ce wa baban da saka shi ne zaka fara da wanda kake wa baban ka kai Allah yake kai din ma zaka ce wa baban ka to balanna baban ka maka magana kake ko ne ba ku ne haka baba kana yi kawai tutsu ba ya kama ka kawai ka rude wallahi ya uwa kana cewa ya yana wallahi da gaske na ba abin da ke magana ce kai aka samu ma yaran da in ya samu sarari har duka ba wani yake duka ba பகுப்பதா நிகர்ம போடுவா வழியாரோ ஏக்கலாம் இருக்கா கோபாமதாவா நிகர்ம போடி
amma me yasa iyayen shi da ya wulakanta da ya daina ganin mutuncin su gardin
musulunci yace a kan wannan za mu azabtar da su
Allah mun shi ba Allah ya yafe mana
shi da ya ba ga wanda Allah yana ta maka magana akan iyayen ko
wa qada wa sanan insana bi walidayhi ihsana
wa sanan insana bi walidayhi husna
ko
wa qada rabbuka an la ta'budu ko ka je daga siko wa sanan insana bi walidayhi ihsana amatu hum bi qur'an wa zatu qur'an wa amdu wa salu salatu mashara hatta idha balagha shidda wa balagha 40 sana qala rabbi awzini an ashkura nimaka allati an'amta alayya wa ala walidayhi wa an a'mala salihan tardahu wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu kaga inni tubtu ilayka
to ayi da shi Allah yake
wa hada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima
dan ce na girmamawa da mutuntawa shi ake so ya zama tsakanin ka da iyayenka
in baban yace kan ya lokaci na baba a ce kai mutum ban za ka ci da wuri ba kar ma ka daura fiska
da saboda baban da ka yi da mutum ban za
kake da rajinka
kake da yawa guri ba
a ce ba kai ne kake zo kai na unguwa ba da yawa guri ba
baka zo ba
ya hakuri ba
kai da bada hakuri
to da mene kar ka je ka fada wannan zarba
kar ka zo ka
ka ce a ai na je mitin
ka hawo da yawa shin
yace mitin din ka ya fi ya kudin na
kaga wahala ya
ko
duk da kai musulunci yace iyayen da ka gina ma su zance na karamci kaulan kalima aka ce idan ya zama to kai wani abu sai mai kudi ne ko kai wani shugaban kasa ne ko gwamna ko chairman ko councilor
idan ka zo gaban iyayenka kai ba shugaban kasa bane
kai ba gwamna bane kai ba minista bane kai ba chairman bane kai ba councilor bane
yanzu wani ne shugaban kasa
baban nan naka
ai ko
yana da kuma wani wani malami ya bayar
kana shigowa layin da baban ka yi ka saka shi jiya
domin yanzu ka zo wurin wanda yake shi ne hakikalin shugaban kasa
ka kace ni ne tunda da kai
ka shigo layin lafiya lawa da kuma layin
ka tsumunna
ka mutunta iyayen ka girmama su
ka mutunta ka girmama su
in ka mutunta su ka girmama su shike
ka ga bana
ka tsafta
kai kuma baba ba a ce saboda ba yaron ka ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa da ya zo ka wulakanta shi ba
a'a
kowa da girman da Allah ya bashi
Allah ne ko
shi a matsayin na yaron ka zai tsugunna ya girmama ka ya mutunta ka kai a matsayin ka na mahaifinsa ka mutunta kai ma
da ya zo ya tsugunna kai ka ce a
wani
Allah ya albarka
an ji to shi ya mutu
ina za a ci ba mutum zo ne suwa ne
to Allah ya albarka
Allah ya muku jagoranci
kaza 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 kaza
duk abin da zai zama shugaba mu a cikin jagorancin ku
Allah ya dauke
kar ka mawo ko shi magana
Allah ya dauke
Allah ya muku albarka
shi gare da zaba jin kawo kan kalma
ba yana zuwa ba kace
na ce gaba wa ne yana miliyan goma da bashi ba ko
ruwa na da kai
a ta ta ko baba ba shi haka
da ya ku kamar da ka yi mamaki shi ya zaki
ko a wani aikin shi
a kai ne gwamna
da kawo kai ma kace jiniya
to gunna ga shi ba wanka anan ba kai ba gwamna ba
shi ne gwamna
kin ba ma ce ta rage ita ce gwamna
ka so mun na ka mutunta ta
da ba din su ba za ka zo duniya
ba za ka zo
a kai ba gwamna bane ba shi gaban kasa bane ba shi yamo bane ba kan kula bane
kai mai kudi ne
in ka zo gaban iyaye nan kai ba mai kudi bane
ka so mun na ka nuna kudin din naka ba komai bane
su ne ke da kudin yanzu
ka mutunta su ka girmama su
sabanin abin da wasu ba su ke
sai ka ga mutum Allah ya ba shi
ya gina amshakin gida
iyayensa ya bar su a wani gida wani
kwanan ma yana zuba
in ba zai zo gidan sai da dare
kada wai mutanen gari ma su gano cewa wai
yana zuwa gidan mama
a ranke ne yadda ka gyara wurin da suke kwanciya
su ma iyayen da tsoro su dani
ka mutunta su
ka daraja su
dukkanin wani abu da suke bukata a yi musu
ka ga iyayenka
kar ka yadda ka bar su babu annishi
kar ka yadda
duk abin da za ka yi ce bane a gidanka a ji daɗi
su ma yayin kai musu
duk wanda yake yin haka zai ga abin da Allah subhanahu wataala zai masa na ban mamaki. Allah zai mutunta kai, darasta kai, huta maka hanyoyin samu. Ai da yawa daga cikinmu ba wai babu abin da za mu yi ba ne mu samu kuɗi, muna da shi, amma kuɗin kuma ba na zama ba da albarka. Saboda gani mu muna jin mai daɗi, iyayenmu muna barin su haka haka. Ko ba haka ba ne? Da yawa daga cikinmu wani ba ruwan shi in dai iyalinsa, matan shi da yaran shi za su ci abinci ko shi. Iyayensa ba ruwan shi sun ma ci abinci ko ba su ci ba. In su tira ne in dai matanka za ka sa kaya mai kyau ta fito, yaranka sa kaya mai kyau ta fito, mamanka ba ruwanka. Wani bai ya yi wa maman shi kaya, to sallah ne. Ka tsaya sosai kai nazari sosai, za ka ga yawa mutane haka ne. In ya yi wa maman shi kaya, ko ya yi wa baban shi kaya, to sallah ne yanzu. Babban sallah ta zo za a yi kaya, ƙaramin sallah ta zo za a yi kaya, shi ke nan. Shi ma haka ne daga wasu iyayensu ga wasu suna da kuɗi. Amma iyaye yadda ka san almajirai bola aka ba da kayan jiya. Allah mutum ba, Allah ka yafe mu. Shin Allah subhanahu wataala yake nuna mu cewa iyayen nan ba abin aiwata da su ba ne, a mutunta su, a girmama su, a darasa su. An gani ko? Allah ya yafe mana. Shin Allah subhanahu wataala yake cewa fattakun narin da shi wani gaske ke gire. To ba dan kai aka yi wutar ba, amma kai jimin Allah za ka je ka dani zaman zaman ɗaki da kake ko? Allah ya yafe mana. Wannan ayar kuma daga gani al'amma. Za ka ce wani gaske ke gire. Ita ce ayar ke ƙara tabbatar wa duniya cewa wuta an riga an gama aikin ta tana nan a ajiye. An ta riga an yi tattalin da ne don gajere. To an riga an gama kenan aji. Masu tunanin waya a sai ranar lahira ne sannan za a halici wutan. Na an tare da Allah ya ce wujjat lil kafirina. An tare ke da dan kafirai. To tana nan a aji. Ko? Wanda yake da wannan littafin tanbihul ghafilina ko me ne ta ce kamar saka maka dare ya kawo wani hadisi a cikin ban tsoro yake cewa wannan wutar da kake ji ana cewa ta lahira sai da ta yi shekara dubu ana kunna ana rora kama sai ta yi fari mala'iku suka ce wa Allah subhanahu wataala ba wuta ta kama yanzu tana nan tana da dangana. Allah ya ce a kama hura ta. Aka ƙara kwashi shekara dubu ana hura ta. Ta yi dubu ta yi ja. Ka ce to yanzu dai ka huta ta gama kuma. Ta yi ja. Allah subhanahu wataala ya ce a ƙara hura ta nace. A ƙara hura ta tsawon shekara dubu. Shi ne sai ta yi kirin da ke sai ta yi fashin kirin. Allah subhanahu wataala ya ce yawwa to a kulle ke duk wanda ya saba min nan za a kashe. Shi ne masu ilimin firefighters ko an gane su firefighters masu yaki da gobara masu ɗan kwana-kwana yawwa a yasa ka gane masu kashe wuta ɗan kwana-kwana suke cewa idan ka zo wani wuri yana ci da wuta idan ana son a gano ƙimar wutar darajar wutar ana kallon hayaƙin da ke fita ne daga cikin wutar. Idan baya turnike wannan yana haka kullu yana tsara ko to wutar da sauran su za a iya cin nasara a kashe ta cikin gaggawa. Amma in an ya kai muzulin da wannan hayaƙin da yake kundin bala yake tashi to babu abin da za a iya fitarwa a wannan dakin duk da mutane su abin da za su iya na Allah subhanahu wataala ya kaɗaita kan ya haura maka. Wa'idatul kafirin an da wani wutar ne don kafirin shi ne kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa wuta ta kai ƙara wurin Allah subhanahu wataala cewa azabar da wuta take bukanta yayi yawa tana roƙon Allah subhanahu wataala a takaita azabin yayi yawa. Allah subhanahu wataala ya ce to an miki izini ke numfashi sosai. Idan ta yi numfashi na farko shi ne za ta numfasar da wannan zafin da yake tosowa duniya. Sai da zafi ya zo mutane sun kasa sukuni ko kaga wasu har zuwa bakin rafi suke yi suna kwantawa kamar yadda ya faru da wasu mutane ƴan Najeriya a wannan shekara ba yi ba an ga wasu suna zuwa bakin rafi suna kwantawa ba a yankin Adamawa su ina ne haka ko to ai
daga wannan huci ne na gidan wuta da take yi. Sannan za ta yi huci idan watanni shida da suke. Wannan hucin da za ta yi shi ne za ta amayo da sanyi, sai sanyi sai ya zo ya addabi duniya kuma. Ba ga mutane wasu sai a yi sanyi, wani za a ga a kawo ana cewa wani abu ya wuce ko mene ne abu da ake kawo wuce, jaura sai a ce jaura ya wuce. To wannan duk fatin nata ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan hadisin da zai kawo tabbatar maka cewa eh wutar nan tana nan azura an gama tare da ta, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mana cewa da wuta da aljanna an yi muƙabara, an yi debate. Ko wuta tana cewa na fi daraja a wurin Allah, aljanna tana cewa na fi daraja a wurin Allah. Wuta ta ce abin da ya sa na fi aljanna daraja a wurin Allah saboda ni ne makoma wanda za a hukunta masu saɓa wa Ubangiji, shi sa na fi shi a wurin Allah. Ya kawai za a sa wanda suka ba Allah jeriya ne ba kawai zai zai zuwa ko shi ke aljanna ce a'a. Ai na fi daraja a wurin Allah domin ni ne an ba bani wani ala ya zaba ya sanya waɗanda suka yi masa na dalili da biyayya a cikin da. To sa waɗanda suka yi na dalili da biyayya a cikina ya nuna na ji. Dan ba bani wani ala ya ce duk kusa ba haka ba. Ke na tarihe ki saboda masu taurin kai wanda za su ta ko ko cikin imani da manzanni na dan aka da tarihi ke kuma saboda Allah ke an tarihi ne domin azaba da duk wanda na so ko ko wanda ya saba ne ke kuma na tarihi ne dan rauna na na masu rauni da ifai wanda ba su kalli. Sannan kuma ke ce makoma ta da rahama ga wanda duk nake son ta da rahama. Saboda haka kowanne ɗaya daga cikinku mulki na yi yadda na so da shi haka zan yi. Saboda haka daga nan sai magana sai ta ƙare. Abdullahi ibn Mas'ud yana faɗa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an nuna masa gidan wuta ko amma manzon Allah kuma ya shiga gidan aljanna lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj ne. Saboda haka yake nuna cewa aljannan nan an riga an gama tanadin ta. Wutan nan an riga an gama tanadin ta. Hadisai da suke magana kan aljanna ai suna da yawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ga gidan sai na Umar ko har ma kamar ya je ka sai suna da yin na Umar yana da kishi sai ce ba zai da yin ka ba sai na Umar ce kai manzon Allah da ka dan zai ka ko hadisan sai na Bilal ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Bilal wannan aikin aiki yake aikatawa ne har ka riga wasu da yawa da gidan aljanna ne. Ni fa na ji ƙarar shagun takalminsa a cikin gidan aljanna. Sai na ji da mai shi ya ce ka, to ni dai ba wani abu na saki na aikatawa. Face ba na rabuwa da alula. Duk lokacin da kuma alula ta ta karye, to ba na zama sai na sake wata sabuwar alula na yi na fi da na sa a ji. Magana ya ce to wannan. Da wannan. Ka gani ko? Sai da ta ɗan uwan wannan wutar ba wasa Allah yake yi da ita ba. Da ni da kai in muka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san. Da ni da kai in muka bi Allah subhanahu wa ta'ala duk nan sai mu je mu fara yawa a aljanna ko? Shi ya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa mutane suna zuwa wani sabin biyayya ko za ka ji malaiku suna cewa udkhulu hadhi salamin amirin ku shiga cikin aljanna kuna masu aminta. ونفعنا ما في صدورهم من جد على صور متقابلين كل الله ياتي معنا كي الله سبحانه وتعالى يقول كنت يجب أن أنقوا مجانا أو متى شو بيوم مجانا وهم الذي يفرح ساوى مؤمنين كي الله سبحانه وتعالى يقول من هذا
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. معنى الآية الله سبحانه وتعالى يقول أي وين مجانا لسكري إيماني كما سكا أنك تكاوى وان أيك بشارة لهدى الجنة أنه أي موسى بشارة شوى أن لهم جنات تجري من تحت النار شوى ذا أباط والهدى وان دقور ما ليك هدانا أتوى لهدى الجنة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقة koyo shi aka abarta da wani abu daga cikin gidan aljanna mai samaratin da daga ayyan marmari qalu hadha alladhi rizquna min qabl sai in wannan aka ba mu da zaki ba wato yi mu mashajina an ba makamancin sani ai wala hu fiya azwajul mutahhara an abarta da mata a cikin gidan aljanna kargada wa hu fiya qalidun kuma su abun kaddara wa tawama ne a gidan aljanna in suka shiga babu fita har abada ko da ka ce kana ma kadda Allah bai ji shi ba ya yawa ba za ka ci ba sai dai yake kike kamar ko ba abu ne ko haka haka za ka zama ma dadi kan dadi wa kuma ma kan da ko ko ba ka ba kike ce ba kada wannan ayi da kake kallon ku sai akwai wasu gabobi guda biyu masu matakar muhimmanci sosai a daban farko na ayi Allah yace ay bishara abun farko ne nan da ba ta tsara wa yasa kai bishara ko kan bishara musulunci ko da yaushe yana san arko mutane abun bishara har ka faɗa musu abin farin ciki ba abin da zai ka tada wa mutane hankali Allah ne ko kar ka zama tocin ɗan farko na gaya wa mutane mugun labari kada ne ko Allah ya rabe mana kamar misali kaje makaranta dalibai kaje makaranta sai ka duba sakamakon ka sai ka sakamakon ka yayi kyau na ka san ya ka san nan mai ka san abokin ka ne sai ka ga ya fadi kar ka yadda ka zama to na farko wanda zai fara gaya mai ya fadi me yasa ba zai ci kuma ta ka ba haka ba kana mun tawo ko yaushe ya tuno wannan mugun abu sai ke wani ne fara gaya zai yi wuya ta cire garin sa shi yasa wannan hadisi da ka da shi duk kana yawo maka Rasulullahi alaihi wasallam yake ce maka bashiru wala tunashir ku zama to ma fi yin bishara ba ma ku kore mutane ne ka ba ran farko ce a mutum ya kore shi a wurin aiki ko kar ka zama tsoron farko wanda za ka fara gaya mai ka ta fara buga mai waya hello Allah ni kana ina shawara gara bi to ba alli kalif an gore ka aiki wannan mutumin har yau bai san man ta gaba me yasa saboda mun kun labari amma idan abun alheri ne ba ka zama to kai ne na farkon gaya mai sai ya zama cikin lokacin da ya tuna ka zai yi farin ciki da kai duk lokacin da ya farin ciki da kai kuma Allah zai ba ka lada ba ta da wakon zama hikimar Allah a wurin duk lokacin da ba mun faɗa ba a karatun da aka yi a masallaci ko ka yi mutu ba ko shigar da farin ciki cikin ɗan uwanka ibada ne ibada ne saboda yanzu ka shigar da farin ciki duk lokacin da ya tuna wannan farin ciki sai ba ka samu lada وبشر الذين امنوا ابو ذر جمع النبي وان لك ايمان مسلمين dai in kawai akan cewa dai imani Allah guda ɗaya ne shi ke da kama hannu haka sai an mara da guda biyu amanu wa anil salihati kai imani ka kuma aikata kyakkyawan aiki kai imani ka aikata kyakkyawan aiki ba zai yi na yi imani ba da saba wa Allah ake zai yi shiga aljanna kai tsaye ko zai je ya mene zaman daki a wuta ko shekara kamar miliyan 500 da muka faɗa a baya ko saboda mene ya saba wa Allah ya ke yi ya ke amin salihu ai da tawawan ayyuka wa amin salihu idan mutum ya ga tawawan aiki wannan da tawawan aikin akan tsaya a duba a ga aiki ne wanda yake da short life koko long life yake da shi. Akwai ayyukan da gajeren zango suke da shi, akwai ayyukan da dogon zango suke da shi. To yanzu misali idan ka ɗauko jabiru ka ba wani ya yi huda baki, za a baka lada ko hadisi manzon Allah ya tabbatar ladan idan za a ba mai azumi lada 500, to kai da ka bada dabino za a baka ladan azuminka 500. Sannan wannan mutumin da yake azumi ka bashi dabino ya yi huda bakin dabinanka, za a baka ladan azuminsa ba tare da an rage masa ba. Kenan za a ƙara baka lada 500 na ba wannan mutumin dabino da kai ya yi huda baki 500. Idan mutane da ka ba su dalilin nan ba mutum ɗaya ba ne, misali ka ba mutane 20, za a ba ka lada 500 to 20 na ladan masu azumin nan da ka ba su suka zama. Shabda su ne wannan, gajeren zango yake da shi. Ladansa ba zai zamanto wajen yake da mutumin da yake unguwan da ake wahalar ruwa ya gina rijiya ba. Zai zama daidai? Wancan mai rijiyar kowane ruwa aka ɗibo aka ta duko daidai ba gane ba, so ruwa ne da ke shiga a kanta Allah zai maka lissafi. Kowane duko ɗaya idan aka ɗauko kofi sai a ce duko nawa ne zai taru ya shiga wannan kofi, muƙaddara sai a ce duko 1300 shi ne zai shiga kofi. To wannan ladan kowane duko daidai da ya taru ya shiga wannan kofi, za a baka lada goma goma ko cikin wannan ajin. Saboda wannan rijiyar da ka gina kullum ana ɗiba kullum ana ɗiba haka ladanka zai tafiya, shi ne kaga masu kuɗi suna yin dabara sai su ce sun haka rijiyar nan Allah ya kai ladan zuwa ga iyayensu. Ba zai bar nan garin mutum kamar haka ko ana yi a nan ba ko mutum garin mutum kawai yanzu wannan abu ya gina rijiya sai ya ce ya sadaukar da ladan zuwa ga iyayensa. Saboda mene? Iyayensa su ci gaba da samun lada ba yankewa. Ka gani ko? Wani ba haka zai yi ba, wani makaranta zai gina. Kowane adadi ɗaya in aka yi aka karanta a makarantar, ya za a zuwa koya ma yara adibin bawo ko 29 ko 28 sabanin karatu ko da kuma akwai masu jirga cewa babu lam'ali aski ko babu hamza domin wancan albabu al'alif din nan domin wancan hamza din shi ko yaron da shi kirkan da kake amfani da shi a kan ayati kare ayan biyu na kan nan yana nan dariya yaron da kirkan da kake amfani da shi. To kowane ayati ɗaya idan yaro ya karanta ba an ce lada goma ba a kan bismillah ko a kan kowane ayati na alƙur'ani, to kai da ka gina wannan makarantar za a ba ka wannan ladar. Da yaran da suke karanta an ba su lada, iyayensu da suka kawo makaranta suka karanta su ba an ba su lada, kai da ka gina makarantar kai ma an ba ka lada. Ladar zai zama ɗaya ga wanda mutumin da ya fara dabino a cikin yin suna ba zai zama. To mutum yana kallon ba wani irin aikin lada kai. Ubatan da suka amanu wa azumi faru ba. An lau jannatin tajri min tahtiha al-anhar, cewa suna da aljanna wanda koramai suke gudana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koramai idan aljanna suna fitowa ne daga wani dutse wanda ake kiran dutse da suna mis ko wanda koramai idan aljannan nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana yanayin koraman fiha anharun min ma'in غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولو فيها من كل الثمرات. أنا لا يوم بعد ما مسلم شيء سنجي مكان عكاية شوى إذا أبدلنا على طعم الدليل تعني من إيمان الأيكا alhamdulillah ba ruwa na kuma ana samu aljanna ne ta hanyar imani da kuma kyawawan ayyuka. Ana samun aljanna ta hanyar imani da kuma aikata kyawawan ayyuka. Wasu malamai suka ce a
aljanna ana samun ta hanyar imani, amma daraja a gidan aljanna ana samun daraja a ce wannan greatin, wannan greatin, wannan greatin, ana samun sa ne ta hanyar yawai da yin ayyuka masu yawa na aljanna. Shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yadufu alaihim buldan, a cikin gidan aljanna nan za a ga yara suna kewaya ɗan gidan aljanna da ƙoramai da ko wa yadufu alaihim buldan mukhalladun idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Aka ce wa lahum fiha azwajun mutahhara, a cikin gidan aljanna nan akwai suna da mataye tsarkaka. Menene tsarkaka? An yi magana a kai. Wasu malamai suka ce wa'innan matan da ke gidan aljanna azwajun mutahhara, tsarkaka shi ne ba sa yin jinin al'ada. Jinin al'ada haka dai ake cewa, ko? Malamai suka ce kuma wa'innan matan gidan aljanna ba sa yin bawali, ba sa yin bayan gida, ba ma sa yin majina ko komura, kai ba kuma sa yin mani ko komazi, balazina haihuwa, duk ba a yin haihuwa a gidan aljanna. Walaun fiya azwajun mutahhara, wani malamin mu farke sa Ibrahim Ahmad Makari, Allah ya saka masa alheri, yace da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa walahu fiha azwajun mutahhara shine tsarkaka ne daga barin yin jinin al'ada. Malamin mu farke sa Ibrahim Ahmad Makari yace Allah ya saka masa alheri, amma shi fahimtar sa walahu fiha azwajun mutahhara shine an tsarkake su daga barin yin jinin al'ada. Ba za su ci shi a gidan aljanna ba, ko? To, namiji ɗaya, an baka mata guda nawa? Saba'in ko? Ko dubu saba'in? Dubu saba'in. Ga matanka ta aure, ka gani ko? Kana da mata guda ɗaya ko kana da mata guda biyu, malam arma, ka gani ko? Su ma wa'innan matan an haɗa su da mata dubu saba'in, su ne masu lura da iyalin nata. Wa'innan matan da abin da aka bata na kuyargin nan dubu saba'in, ga dubu saba'in naka, kai mai mata biyu dubu saba'in sau biyu, duka sun zama naka ba. Duk sai yadda kake so da wa'innan matan naka, da mata hudun, da wa'innan hudun ne guda dubu saba'in din da aka baka, duk naka ne ba. To yanzu in ba ɗauke na matakicin nan ba, ya kake gani? Ya aka ce an ɗauke mata kifi ne, mutahhara an ɗauke mata kifi. Saboda haka a gidan aljannan za su zamanto mijin na duk mai buƙatar miji a wannan lokacin kawai. Saboda haka idan duka matan nan naka dubu saba'in suna buƙatar ka a wannan lokacin, duka za su yi, kuma duka za ka biya musu buƙatar ba tare da ka gaji ba ko ka ƙosa ba. Ka gani ko mara alwa? Sannan kuma wani abu burgewa, san gidan aljanna ba sai ka yi amfani da magani ba. Ka ga anan ne za ka je za ka yi amfani maganin Basir. Ko? Basir ya ci, ya cinye ka, to za ka ba za ka iya biya mai iyalin ka bukata ba. Aka ta ba magana wani amfani da wani maganin Basir. Duka Allah ya ba ka lafiya komai da komai. Sannan wani hukiya zuwa da mutahara, wani hukiya khalidun, kuma su abin kaddarawa da wama ne a cikin gidan aljanna nan. Ba ku da Allah subhanahu wataala ya kama a cikin mu je muna tsawon lokaci ko da tsara minti goma a za mu tsaya minti goma saboda tambayoyin akwai tambaya na fiye da haka ce za a ansa din ko sai na ganin sai mu hakura haka ba mu tafi idan Allah la yasta'i an yadriba masalan ma ba'udan kama fawqaha aya ta 26 abinda muka faɗa dai ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba dada wannan muka faɗa ta kuskure. Kuna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali dhalika al-qadr alayhi liman mawla wa liman taqala. A kai tambayar wata mata jiya wanda aka ce ta aiko aka ce za a kara karantawa za a kara yin bayani. Yawwa, wata baiwar Allah jiya ta rubuto tambaya cewa wai wani saƙo ne ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nauyi har Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuha rasulu ballig ma ursilaka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wa kuma ballagta risalati wallahu ya'lamu min an-nas. Muka faɗa jiya cewa babu wani saƙo wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya faɗan sa ba babu wannan sabo domin da akwai abin da zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa faɗa to waki an zaid ne da matarsa da kuma auren matar da Allah subhanahu wataala ya aura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har jiya muka faɗa muka ce kamar kai ne ka ɗauki yaro a matsayin dai shagonka tun yana shekara 12 ko 13 da kake ta lura da shi har yaron ne ya kai munzulin da ya gama makaranta yana kuna tare da shi a wurin aiki har ya zo ya zama to ana magana aurensa kai ne ka je ka so masa aure kai ne ka ba kai masa akwati kai ka ba da sadakinsa kai an ma ba shi auren ne saboda kai aure daga baya kin dadi kai ta kunu da kai ta kunu da su har sai daga baya wannan yaron naka yace shi ya fata auren ba yau dai ba sai kara zuwa wurin goga ya kai labarin wannan rikiman da ke tsakanin da matan shi ba wanda ka kunu da ya kai su 30 shi yace dai yanzu ya gani mallam yace kai kai kunu su 30 yace shi dai ba zai kara komawa wannan 31 nan ba gomma dai kawai shi ta kawai sai shi ta ba tare da izinin ka ba ko ba tare da neman shawaran ka ba tunda dai dama in ya kawo kara ko in ya kawo kara kai ne dama mai sulhun ka ba bayan wannan auren ya mutu mata ta zama iddanta a gani ko kawai sai a ce kuma kai ka je ka aure wannan matan na wannan yaron naka da ya rabu da ita ba ka iya ba ba ka iya ba ba ka iya ba to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ne ya umurce shi auren ya mutu da zaidi Allah subhanahu wataala yake kuma ka aure ta shine fa lamma qada zaidu minha wa taran zawwajnaka yayin da zaidu auren sa da wannan matan ya mutu sai da zaina ku muka aura mata Allah cewa zawwajnaka mu muka aura mata sai da kaga akwai abu mai nauyi da manzon Allah zai yi nauyin fa Allah to wannan to menene gayan sakon da ake so a faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa rasulullahi bati ma hum sai daga bi rabbi shine cewa wallahi ya ku ka bidan nan Allah sai kare ka daga mutane cutar wa mutane ba sai ta buƙatu ba gare ka ko har muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci akwai wanda suke tsayawa a kofar gidansa suke yin gadin sa kin dare wannan ayat ta sauka Manzon Allah alaihi wasallam ya fito yace da masu gadin nan su da gidajen su su kwanta kace lafiya yace Allah ya saukar da wata aya ya ajuha rasulu bati ma hum sai daga da rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu yaqubuka min an-nas to da ka Allah ya ce sai kare su ga ku ji ku bacin Allah sai kare ni shike har mu kawo ta samar da su ya ce ko wannan ayan take sanadiyyar musulunta da take da wannan annabi ba annabi bane ba da gaskiya annabi bane in yana yaudaran mutane ba zai yaudara kanshi ba ko ba zai taba yaudaran kanshi ba yace masu gadi sabi to tun da haka dai ya ce masu gadi sabi Allah ne zai kare shi ya tabbata cewa annabi ne ita daga nan ta musulunta ko har muka dawo misali muka ce gaban gwamnatin burai sai ko shi ke nan kawai sai su sai ya ce ma duk jami'an tsaron shi kai dukkan ku ba na so ka kara ganin kowa ni zan rika tafiya na ni kadai yanzu kamar yadda sai na Umar shi ma yake tafiya shi kadai babu wani jami'an tsaro an ya zai ga zuwa wasu unguwanni ko a garina musamman unguwanni wa'annan mutanen da aka rubuta rumfunan su zai iya ji ba zai iya zuwa ba kar ka manta da jami'an tsaro ba da jami'an tsaro da komai wanda wani ya fi gwamna ya je kasuwan bacci kowa ya ga abin da ya faru ko ba ta bane kowa ya ga abin da ya faru to ya tunanin ka in babu jami'an tsara to wannan ya nuna maka cewa lallai annabin annabi ne shi ya sa ba aka saukar maka da wannan ayar ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata na san abin da yar wata ke gagaza a kai wani rubutu da wani malami yayi kan shi'a ba zan karkata kan wannan rubutun ba na san abin da ya rubuta to da ka ba ma jikin kan wannan ƙananan ƙananan maganganu da wasu ke domin ta ba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan malamin ya rubuta shi yana cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa dukkanin sabon da Allah subhanahu wataala wai ya aiko shi. Wai an ce ne ya ce wanda zai zamanto Allah ya ce Allah ya ce mana. To ba ku da kuma ba yayin wannan abubuwa. Ko mutumin da yake tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai kusar da annabi ba. Ba musulmi ba ne? Ba musulmi ba ne? Abin da mutum ya san shi ke nan. Ba mamaki shi ne wannan baiwar Allah da ya karo da irin wannan rubutun ko da irin wannan magana shi ne abin da ma take so yake shi jamus ja take neman a warware masa shugowa a kai. Allah ya ce mana, amma abin da ya faɗa fitar da mutum daga imani ko cewa wai an ce ya faɗa idan ya rasu sai na abin da zai zama to kan shi zai zama to magani wai an ya ce faɗa abin da mutum ya rubuta ke ai wannan cin mutuncin manzon Allah ne. Allah mu shi ba Allah ya ce mana ya ce mana ko tabbata ko mara shi ke nan tabbata Allah mana ko sai ya mun karɓa Allah sai na wa alaikum assalam da wannan mai na tabbata akan karatun baya ne a ce din ya ke ya Allah ku ta waya tabbaya a kan cewa ba ma'aiki ya miƙo ma yaronsa hannu shin yaron zai miƙa hannun nan ya karɓa ko ba zai miƙa hannun nan ya karɓa ba. To wannan wancan malamin ya taɓa kan cewa tunda ma'aikin ne ya miƙo zai iya karɓa saboda in yake karɓa kuma zai zama to kamar wani neman kuma da to da ka cin ladabi da biyayya kamar yadda muke wa ƙoƙarin mu ko za ga idan mai gida ya miƙo ma yaron aiki hannu za ga yaron yana haka yana to cikin girmamawa da mutuntawa sai kai ba ba mai yana miƙo hannu ba kuma ba assalamu alaikum to kaka ya cikin girmamawa da mutuntawa sai kai na dauka ma za ka yi tambaya ne akan to mutumin da ya yi laifin ya saba wa iyayensa a baya yanzu ya ce ga iyayensa na kudin da yake mai da iski ba ne da tsubban mu Allah da tsubban mu Allah masu mutan iyayen nan ko abokanan baban naka ka kyautata musu ka musu ta ya ba ba na wani Allah ya tsauta yinka shi ya ce maka sanan ce an ja hankali na akan mas'ala na kiran sallah ko na bude baki ko yin sahur to lokaci ya canza yanzu da mun fara cewa za a kai da yin sahur karfe 5 ko saboda mun san wani da ke kan daji haka ko abin nan to lokaci yanzu ya canza za a tsaye da yin sahur karfe 4 da minti 45 sai a tsayar haka karfe 4 da minti 45 sai a tsaya in an da ta karfe 4 da minti 50 to babu ne an gani ko babu ne karfe 4 da minti 50 a tsaya Allah ya yi mana Allah ya yi mana
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 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 على محمد وعلى آل محمد وب